من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya hada fuskokin mu a wannan masallaci na Usman bin Affan a nan kofar gidan kaya a kanan Mutadabo a yau Asabar 22 ga watan Rajab shekara ta 1426 bayan hijira wanda kuma yayi daidai da 27 ga watan 8 shekara ta 2005 miladiya abinda za mu tattauna a kansa a yau a cikin wannan lattata mu mai tarin albarka janyewar Isra'ila daga yankin Gaza fashin baki a musulunci ina ne yankin Gaza ina ne Filistin wace ce Isra'ila me yasa ta janye me janyewar take dauke da shi na sakonni na kusa ko na nesa amsoshin waɗannan tambayoyi da waɗansu daban wanda ba su ba waɗanda za su taru da juna don su gina wannan matashiya su ne abinda ɗan uwa Dr. Muhammadu Sani Umar Musa zai zantar da mu a wannan lokaci ban tsammanin masu saurare suna da buƙatar sanin Dr. Muhammadu Sani Umar kasancewar a nan Kano ya yi dukkan matakan karatunsa na farko har ya kammala sakandare bai bar Kano ba sai a shekarar 1990 lokacin da ya tafi jami'ar musulunci ta Madina don ƙaro karatu wanda a can ya yi digirinsa na farko da na biyu ya kuma kammala na uku ƴan watanni da suka wuce baya dukkaninsu akan ilimin hadisi don haka muna kuma ta yin aikin kama-kama tare a fagen da'awa tun shekarar 1985 har zuwa yau wato kusan shekaru 20 tare kenan don haka ba tare da na ja mana lokaci ba zan roƙi Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafiya kyawu da siffofinsa mafiya kamala ya arzuta dan uwa Malam Muhammad Sani Umar daga mankatar da taufiƙin tattaunawa ta hanyar da ta dace da daidai akan wannan mawdu'i mai matukar muhimmanci kuma Ubangiji Ta'ala ya amfanar da mu da abin da za mu ci za mu iya barin wani gurbi na tambayoyi bayan malam ya kammala lakcinsa amma dukkaninsu ya zanto tambayoyi ne da suke da alaƙa ta kai tsaye da mawdu'in da malam ya tattauna a kai ba za mu yi wata-wata ba wajen jefar da dukkan tambayar da ba ta da alaƙa ta kai tsaye da wannan mawdu'i Ubangiji Ta'ala ya amfanar da malam bismillah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا دارني البركة kamar yadda muka ji daga ɗan'uwa Sheikh Ja'far za mu yi magana ne a kan abin da ya shafi siyasar duniya ta yau a shekarun baya a irin waɗannan lokuta da mukan shirya irin waɗannan muhadarat laccoci mukan yi su a kan wasu abubuwa da suke da alaƙa kai tsaye da abin da ya shafi addini na ce kai tsaye saboda dukkan abinda musulmi zai yi magana ko aiki to tana da alaka da addini, sai dai wata tana da alaka da addini kai tsaye, wata kuma tana da alaka da addini ta wani bangare. To a yau muka ga ya dace mu yi magana akan abin da ya shafi siyasar duniyar musulmi a yau, domin shi kansa wannan yana da alaka da addinin mu ta wani bangare, zamantowar mu musulmi, zamantowar mu waɗanda muke rayuwa a cikin yanayi ko a cikin wannan ƙarni, zamantowar mu mu kanmu muna cikin ƙalubale kamar yadda sauran ɗan uwa musulmi na ƙasashen duniya gabas ko a yamma, kudu ko arewa suke cikin wannan ƙalubale. Waɗannan abubuwa da wasu su suka sa muka ga ya kamata a wannan dare mu taɓo batun rikicin Falastin. Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin suratul Hashr, هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Allah maɗaukakin sarki yana cewa shi ne wanda ya fitar da waɗanda suka kafirce suka kangare daga cikin waɗanda Allah ya bawa littafi, ya fitar da su daga gidaddajinsu ko gurarrakin zamansu a farkon tattarawa da Allah ya musu tsoro a cikin zukatansu, har ma suna rushe gidaddajinsu da hannayensu da kuma hannayen muminai. Allah ya ce to ya ku masu basira masu tintintini ku ɗauki darasi daga wannan. Wannan abu ya faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam, to amma jiya tana maimaita kanta yau. Abinda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari ya faru ga Yahudawan Banu Nadir lokacin da suka yi tunani nasuha in ci annabi sallallahu alaihi wasallama su yi masa kisan ginna. Allah maɗaukakin sarki ya faɗakar da annabinsa sallallahu alaihi wasallama bisa makidar da suke kullawa, ya kuma ba shi dama ya yi watsi da yarjejeniya ta zaman lafiya da take tsakanin shi da su, wacce ya yi da su lokacin da ya zo Madina. Tunda daman Allah maɗaukakin sarki ya bar wannan ƙofa ga annabinsa da sauran mumine gaba ɗaya, ko da an yi yarjejeniyar zaman lafiya da waɗanda ba musulmi ba, amma aka fuskanci ha'inci daga ɓangaren su, to ana iya jefar musu da wannan yarjejeniya. Wa imma taqafanna min qawmin khiyanatan fambiz ilayhim ala sawa inna allaha la yuhibbu al-qa'imin. Matuƙar ka tsorata ka ji tsoron ka yi hasashen ha'inci daga wasu mutane, to jefar musu da alkawarin zaman lafiya da ke tsakaninku, da ke tsakaninka da su. To saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni da a je a fitar da Banu Nadir, a fitar da su daga gidaddajinsu. To a wannan lokaci da suke fita, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su dama kawai su ɗauki abin da raƙumansu za su iya ɗauka na daga cikin kaddarorinsu. A wannan lokaci suka dinga farfasa gidaddajinsu da kayayyakinsu, suna lalatawa saboda kada muminai, bayan sun fita muminai su amfana da waɗannan abubuwa. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. To wannan abin da ya faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin 'yan kwanakin da suka wuce, shi muka gani yana maimaituwa dukkan wani wanda yake kallon kafofin watsa labarai masu hotuna talabijin, ya ga yadda Yahudawa suke tafafasa gidajensu, wasu ma suna ƙona motocinsu suna kakkarya gadajensu da kayayyakinsu na alfanu na yau da kullum, domin za su fita su bar zirin Gaza ko kuma Gaza kamar yadda su Larabawan suke kiran yankin, za su koma can cikin Isra'ila, can cikin ƴan uwansu Yahudawa. To wannan fita da Yahudawa suka yi daga Gaza ko yankin Gaza kamar yadda muka saba faɗa ko muke ji ana faɗa, ita ce za mu tattauna a kanta a wannan lokaci. Wannan yanki na Gaza ɗaya ne daga cikin yanki ko yankuna na ƙasar Falastin. Idan muka ce ƙasar Falastin, muna nufin har inda ma Yahudawa suka yi kakage da yanzu suka ce sun kafa daular ta Isra'ila, duk yanki ne na Falastinawa. Duk da shi Falastinawan a yanzu ba duka suke so ba, wani ɓangare suke so a ɓantara musu, ake ta wannan gumurzu tun shekara sama da 40. Wani yanki ne wanda yanki ne maso na kudu wanda yana gabar tekun al-bahr al-abyad al-mutawassit Mediterranean Sea ta ɓangaren sa na gabas, kuma yanki ne ba wanda yake da girma cancan da nisa sosai ba, dan tsawonsa bai fi kilomita 45 ba, a duka fadinsa kilomita murabba'in kilomita 365. Saboda haka akwai teku ta ɓangarensa na dama na gabas, akwai kuma Isra'ila ta ɓangarensa na arewa da ɓangarensa na gabas, na yamma teku na gabas da arewa Isra'ila, sannan kuma ɓangarensa na kudu akwai ƙasar Egypt. A lissafin da aka yi a wannan shekara ta 2005, adadin mutanen da suke zaune a wannan yanki kimanin 1,390,000, daga cikinsu 704,000 duk maza ne, a yayin da kuma aka kaddara jumlar mata sun kai 686,000. Wannan wuri da suke zaune bai ishe su ba, da dama daga cikin gidaddaji ko kuma iyalai suna buƙatar guraren zama wanda ake cewa kusan 91 cikin 100 na mutanen da suke zaune a gurin nan da shekara 10 masu zuwa ba za su samu mahallin da zai ishe su ba, 91. A yayin da kuma ake gabayan shekara 10 masu zuwa, 70 cikin 100 ne kawai ake tsammanin su ma za su samu, ma'ana 20 cikin 100 ba za su samu mahallin zama ba. Wannan yanki na Gaza ba shi da wani abubuwa na albarkatun ƙasa ko kuma wasu manya-manyan gine-gine na kasuwanci, kamfanin nika ko makamanta da su, ba guri ne da ya shahara da wannan ba. Sannan guri ne wanda ba a raya shi ba, saboda a can kan gefen iyaka yake, galibi ƙasashe za ka samu ɓangaren da yake gefen iyaka bai fi cika samun kulawa ba, don ka fatanta shi da ɓangarorin da suke tsakiya na cikin ƙasar. Saboda haka ɓangaren yankin Gaza bai samu wata kulawa ba. Bayan an yi yakin 1948 tsakanin Larabawa da Isra'ila ko da Yahudawa, a wannan lokacin an koro Larabawa da dama daga cikin ƙasar da yanzu ake cewa Isra'ila, da damansu suka faranyo suka zauna a nan zirin Gaza, saboda kan iyaka ne, wasu kuma suka fita ƙasashen Larabawa, wasu ma suka watsu cikin ƙasashen Turai. Saboda haka da dama sun zo sun zauna a sansani na 'yan gudun hijira a cikin yankin Gaza. Saboda haka yankin Gaza yana cike da sansani na 'yan gudun hijira. Mafiya yawan waɗanda suka zo suka zauna a gurin 'yan gudun hijira ne, kuma suna cikin mukayyamat ne, wato sansani na 'yan gudun hijira, ba su da mahallinsu nasu na kansu. bayan yakin da aka yi tsakanin Masar da Isra'ila na shekarar 1968 a wannan lokaci da 67 a wannan lokaci Isra'ila ta shigo ta mamaye Gaza, ta mamaye zirin Gaza har ma ta shiga wani yanki na kasar Egypt, wato Sina. Bayan an dakatar da yaki, aka matsawa Masar cewa lallai su yi sulhu tsakaninsu da Yahudawa. Amerika da sauran kasashen Turai na duniya suka sa Masar a gaba, suka matsa mata lamba sai ta yi sulhu tsakaninta da Yahudawa. A lokacin da aka yi sulhun Camp David, lokacin shugabancin Anwar Sadat, aka yi yarjejeniyar zaman lafiya da tsagaita wuta da babu fada, babu tsangwama, babu kiyayya, da dawo da ta da alakar zamantakewa tsakanin Masar da Isra'ila. A lokacin Amerika ta yi alkawarin akwai kudade da za ta dinga bawa Isra'ila da wasu wanda za ta bawa Misrawa sakamakon wannan yarjejeniya da suka yi. Kuma yarjejeniyar kawai Yahudawa za su fita daga iyakar da suka shigo ta Masar, ba wai su janye daga zirin Gaza ba. Saboda haka suka ci gaba da zama a zirin Gaza, suka fita daga Sina. A wancan lokacin Prime Minister Menachem Begin, a wannan lokacin ma an samu Yahudawa waɗanda suka ce su ba su yarda da batun zaman lafiya ba, saboda su kasar Isra'ila, kamar yadda suka karanta ta a cikin At-Taura, ba kasa ce wacce kawai iyakarta ta mamaye zirin Gaza ba, a'a, za ta haɗiye har Masar. Domin su a mafarkinsu ma, da kuma yadda shehunansu na At-Taura suke gaya musu, shine Isra'ila kusan za ta mamaye ba ma kawai cikin Masar ba, har Khaibar cikin kasar Saudiya, inda lokacin sayyidina Umar ya kore su, ya fatattake su, suka ce har nan sai sun dawo, duk yana cikin kasarsu da Allah ya musu alkawari. Don haka wasu suka ce su ba su yadda ba a ce za a janye daga cikin yankin Masar da aka mamaye, a ce kawai iyakar da za a tsaya. To amma Menachem Begin ya san cewa akwai riba a cikin yin haka din, don haka ya haƙura ya karɓi wannan. Su kuma Larabawa, ko kuma in ce a wancan lokaci Masar, suka ce sun ji sun gani za su zauna lafiya, babu faɗace-faɗace tsakaninsu, kuma ko ma meye ya faru tsakaninsu na rashin fahimtar juna, ba za a yi amfani da makami ba, za a warware matsalar ta hanyar tattaunawa, ta hanyar lumana. To wannan kullum ne da aka yi tun wancan lokaci har zuwa yanzu, ya sa Masar ita a gurinta kasar Isra'ila kamar ka ce Najeriya ce da Nijar. Zaman lafiya ake, idan ma da wata masifa za ta auka wa kasar, kamar yadda ake yunwa a Nijar, mutanen Najeriya suke ta kudin taimakawa, to haka ya kamata Masar ta yi da Isra'ila. A lokacin an yi kashe-kashe, an zubar da jini, yara yan sama jannati sun yi bala'i, to amma abin duk ya ci kira Masar, saboda yan kwabbai da yan daloli da ake samu a wannan lokaci har zuwa yanzu daga hannun Amerika, suka ce ba za su ruwa wannan kullum ba. Shi yasa za ka ga dukkan abinda zai faru tsakanin Isra'ila da Masar, to babu batun barazanar amfani da ƙarfi. La ita Isra'ila wala ita Masar, babu maganar a yi amfani da ƙarfi. Don haka ko da za a kashe Falastinawa gaba ɗaya a musu kisan kiyashi, babu abinda zai sa gashin jikin shugaban kasar Masar ya tashi. Don haka zai yi ta yin kokari yaya za a ta ciyo kan abin ta hanyar laluma, a yayin da su kuma Yahudawa suke ta amfani da makamansu masu tsananin kisa, suke amfani da sojojinsu, suna murƙushe Falastinawa. Don haka zirin Gaza ya ci gaba da zama a hannun Yahudawa. Isra'ila ta ga abin da za ta yi shi ne ta kawo Yahudawa masu tsatsauran ra'ayi, ba wai Yahude wanda yake ɗan iska kawai cikin Yahudawa, wato iskanci irin na Yahudawa, a'a, Yahude wanda kullum yana riƙe da At-Taura. Me yasa masu ayar hulan nan ya zauna yana ta karatu, yana karkaɗa jiki, wanda kullum yana ƙarƙashin shehunansa na At-Taura, wanda bai yadda da wani sassauci ko a saki wani abu na abinda yake ganin haƙƙinsa bane, irinsu ya kamata a ɗauko, aka dinga kuma kwaso su daga ko'ina a duniya, ana zuwa ana yi musu gidaddaji a nan cikin zirin Gaza. Wannan gidaddaji da ake cewa gidaddajin Yahudawa, ‘yan kama guri zauna, ‘yan kaka gida, to an gina a wancan lokaci, an gina wajen abin da ya kai a unguwanninsu kimanin 21 ko ma da 2. Kowace unguwa akwai Yahudawa da aka zo aka ajiye mata da mazajensu da 'ya'yansu waɗanda aka kawo kuma a sojojin Isra'ila, ko kuma za su yi gadi na waɗannan Yahudawa 'yan kaka gida, za su yi gadi a su tsare su da karnuka da makamai miyagu. Su ma Yahudawan 'yan kaka gida aka ba su damar su riƙe makamansu, domin idan suka haɗu da wata barazana su kare kansu. Saboda aka samu bez na sojojin Isra'ila kimanin 13, waɗanda kawai suna gadin waɗannan Yahudawa 'yan kaka gida ne. To waɗannan Yahuda 'yan kaka gida an ba su dama, duk wanda ya ga wata gona ta yi masa a kusa da shi, yana son ya kwace ta, ko da ta Falastini ce ya kwace, ya yi abin da yake so da ita, idan noma shi ma yake so ya yi noma a ciki, idan wani abu yake so ya gina a ciki, in kasuwanci ma zai yi. Saboda suka yi ta kwace wa Falastinawa gonakinsu, har aka waye gari cikin shekara wajen 38 da kafuwarsu a wannan guri, ya zamana an kwace wa Falastinawa mafi yawancin gonakin da suke yin noma suna samun abinci. Aka waye gari uban da aka kwace wa gonarsa, ɗansa da ya taso bayan uban ya rasu, shi kuma yana aiki a ƙarƙashin Bayahude, yana biyan shi abin da ya ga dama. Saboda haka gonar ubansa ce, amma Bayahude ne mai ita yanzu, kuma shi yana aiki a ƙarƙashin Bayahuda. Sannan duk sanda suka ga dama suna iya su kashe Bafalastine, babba ne ko yaro ne, mace ce ko namiji ne, da hujjar kare kansu. Kuma sun samu lasisi daga ita gwamnatin Isra'ila da kuma sojojin Isra'ila akan cewa suna iya yin wannan, domin mataki ne na kare kansu. Wannan yasa su ma Falastinawa suka ga bai kamata su zauna haka nan ba, ya kamata su ma su shiga sunkuru din, ko dai a rayu cikin mutunci da aminci da daraja da karamci, ko kuma a mutu gaba ɗaya. Saboda haka aka samu ƙungiyoyi waɗanda suka yi ƙarfi a cikin Gaza, musamman ƙungiyar Hamas a Harakatul Muqawamatul Islamiyya, wanda suke taƙaita ta a Hamas, suka yi ƙarfi a cikin Gaza. Ga 'yan Al-Jihadul Islami su ma suka yi ƙarfi. Dukkan waɗannan sun ce za su yaƙi dai da Bayahude da aƙidarsu ta addini, ba wai aƙida ta su Larabawa ba ne. Abinda ya cuci Falastinawa, ko kuma rikicin Falastinawa da Yahudawa, yadda da farko Larabawa suka yi ta ƙoƙarin su mayar da cewa rikici ne tsakaninsu, su Larabawa da Yahudawa. Domin suka faɗi haka, kaga an cire sinadarin addini daga cikin rikicin. Ba maganar kuma a ce addini ne ya haɗa, a Larabawa ne aka taɓa 'yan uwansu Larabawa. Saboda haka suke ta ƙoƙarin fafutukar 'yan uwansu, wato haƙƙinsu. Aka yi ta tafiya a haka, daga ƙarshe Larabawan suka fara tozarta 'yan uwansu Falastinawa ɗin, sai waɗannan su zagaye su ƙulla alaƙa da isu da Isra'ila. Masar suka zagaye suka ƙulla alaƙa, Larabawa suka zo suka yi taro, aka ce Masar ɗin nan sun yi rashin mutunci, sun zama saliyar waye, sun fita daga dangi, aka ma ce an kore su daga ƙungiyar Larabawa, ƙungiyar ƙasashen Larabawa, aka ɗauke hedikwatar ta daga Masar aka maida ta Tunis. Bayan ɗan lokaci ƙanƙani, sai ƙasar Jordan kuma suka ce su ma sun ƙulla alaƙa da Isra'ila, an samu zaman lafiya, kuma babu faɗa, babu tashin hankali. To shikenan, sai sauran ƙasashe ma, kowa kuma da ana tafiya santa-santa, sai aka fara gudu, kuma kowa ƙoƙari yake ya samu ya shiga aljihun shugabanni na Isra'ila saboda ƴan daloli da zai samu daga gwamnatin Amerika. Sai zamana tun ana bin ma abin a ɓoye a ɓoye, irin su ƙasar Qatar ana ɗan kulla alaƙa a ɓoye da kasuwanci a ɓoye, kada ƴan sauran ƴan gama gari su ji a tashi a yi bore a yi bala'i. To har ya kai kuma yanzu ma an daina yin maganar ma abin a ɓoye, yanzu a fili ake yi. Kamar ƙasar Mauritania suka zo suka kulla alaƙa, ƴan ƙasar suka fito suna zanga-zanga, ba su yadda ba, aka sa ƴan sanda da sojoji suna ta dukan su suna kakkashe na kashewa. To aka daina bajin kunya saboda Isra'ila za ta, Amerika za ta yi alkawari ga duk wanda ya yadda ya dawo da hulɗarsa da alaƙarsa da Isra'ila, akwai ƴan daloli da za a bashi duk wata, duk shekara. Saboda haka daga ƙarshe Larabawa sai suka zo suka yi fitta hannunsu daga cikin rikicin Falastinawa, suka zura musu ido. Da ana cewa rikicin gabas, rikicin Larabawa, sai aka da ana cewa rikicin gabas ta tsakiya. Kaga an fitar da Larabawan da ba a gabas ta tsakiya suke ba, irin su Morocco, irin su Tunis, duk dai wata ƙasar Laraba, irin su Lebanon, irin su abin nan ƙasar Mauritania, duk dai wata ƙasa da za ka kira ta Laraba, su Sudan, da ba a gabas ta tsakiya suke ba, su sun fita tun da rikicin na gabas ta tsakiya ne. To ana fadar haka, to yanzu wannan ba aka zo aka daina fada, yanzu an daina ma cewa rikicin gabas ta tsakiya, cewa ake rikicin Falastina da Isra'ila, rikicin Falastinawa da Isra'ila. Kaga su ma kasashen gabas ta tsakiya din sun zama ƴan kallo. To mu tun karan farko aka ce an fidda mu. To ƴan Hamas da sauran irin su ƴan haraka wannan kungiyar al-Jihad al-Islami, su sai suka ce to su da sunan addini za a yi. Kaga za a yi da sunan addini, mu ma da ruwan mu kenan. Kuma yadda za su yi magana mu ma haka za mu yi magana, yadda za su ce sun yadda ko ba su yadda mu ma muna da dama mu faɗi haka, tun da rikici ne na musulunci, mu ma kuma musulmi ne. To saboda haka suka shiga wahalar da Isra'ila ta kai hare-hare da ƙunar baƙin wake da kashe sojojin Isra'ila da jefa makamai da suke yi masu linzami cikin a yankin da aka ware wa ƴan Yahudawa, ƴan kama gida da ƴan kama guri zauna, ya zamana sun sa Isra'ila cikin wani hali mawuyaci kwarai da gaske. Isra'ila ta zama tana asarar miliyoyin kuɗi a duk shekara domin bawa waɗannan gurare na ƴan kama guri zauna kariya da biyan sojojin da za a ɗauka su je su yi, da kuma asarar makamai da abubuwa masu yawa. Sannan su kuma ƴan kama guri zauna ɗin su kuma a lokacin suka fara samun kansu cikin mawuyacin hali, babu kwanciyar hankali, babu nutsuwa. Ta kai mutum idan yana da gida sama da ƙasa ba zai iya kwana a saman ba, saboda yana tsoron yana cikin bacci wani ɗan ƙunar baƙin wake ya jiho a makami mai linzami. Ya zamana ba za su iya yawo a tsakar gida ba ma wani lokaci, suna tsoron kai ya faɗo musu. Masu jihadi na Falastin suka ci gaba da samun wata nasara, duk da ana kashe su, to amma su suna neman mutuwar, ba tsoranta suke ji ba. Mutum ma zai je ya mutu ne da kansa, ya san mutuwar zai yi, domin gashi nan ya sa duk da mabumai a jikinsa ko ina da ina, saboda haka ya san ƙonewa zai yi. Da Yahudan shi yake san rayuwa, saboda haka shi yake gujewa mutuwar. Don haka Yahudawa suka shiga wani hali na rashin kwanciyar hankali, har ta kai da daman su ma suna ƙoƙarin su fita su koma cikin ƙasashen Turai inda suka fito. Har ta kai wani abin da aka rubuta na wani report a maganin Viagra ɗin nan da aka yi na amfani da shi wajen mutum ya ƙara ma mutum kuzari wajen saduwa da iyalinsa, aka ce ba inda ake sayansa irin Isra'ila, saboda ba yadda za a yi mutum ya samu kuzarin kusantar iyalinsa, matuƙar yana cikin fargaba da tsoro da tashin hankali. Don haka kullum suna buƙatar sai sun sha wannan magani kafin su iya kusantar iyalansu. Saboda haka ya zama na ba inda ake sai da maganin Viagra irin Isra'ila. To wannan bala'i da ya bala'i, dole ne wasu masu tsatsauran ra'ayin cikinsu su kansu su fara sake tunani. Ariel Sharon, shugaban ko firayim minista na Isra'ila, ɗaya ne daga cikin manyan 'yan ta'adda na duniya wanda tarihi ba zai manta da su ba. Ariel Sharon tun kafin ya zo wannan matsayi da yake kai, tun lokacin yana wazirul difa, minister of defense na Isra'ila, kai tun ma yana komanda na sojojin Isra'ila, ya zama mutum ne wanda yake mai ishin jinin musulmi ko jinin larabawa ko jinin falastinawa. Ya kashe adadi mai yawa na mutanen Falastin a Lebanon a wannan mazbaha da aka yi kisan kiyashi da aka yi wa Falastinawa a 1982 a Sabra da Shatila, wanda Isra'ila ta ba wa sojojinta dama da kuma 'yan kanzaginta waɗanda suke mara mata baya, ta ba su dama su shiga cikin sansanin Falastinawa su kashe duk wanda za su damu da shi. A lokacin an kashe mutum ya kai wajen 20,000, duniya tana gani, 30,000 da wani abu, duniya tana gani. Aka yi wannan kisan kiyashi ƙarƙashin jagorancin Ariel Sharon. Robert Fisk, marubuci ne na jaridar Independent ta Ingila, ya sha rubutu a kan wannan, wanda har ma yana mamakin a ce wannan mutum da yake da wannan bakin tarihi da irin jinin da ya zubar na ɗan adam, mace da namiji da tsoho, domin wanda ya ga hoton sau ɗaya ba zai iya ƙara kallon hoton ba saboda munin abin da zai gani. A ce Ariel Sharon kuma yanzu shi ne gaba ɗaya yake shugabanta Isra'ila, kuma aka zo aka ce ai za a zo a kawo wata ajanda ta zaman lafiya tsakanin Falastinawa, ta kafa daular Falastinu, ta kaza ta kaza ta kaza, kuma Larabawa suke sun amince a ƙarƙashin tafiyar Ariel Sharon. Saboda haka yace Ariel Sharon ba yadda za a yi ya zama mutum ne da za a yi maganar zaman lafiya da shi. Don haka yana hawa duk siyasar Arafat da biyayya siyasar Arafat da gwamnatin Amerika, baya tsallaka wani kara da gwamnatin Amerika za ta gicciya masa. Duk da irin ikhlasi na Yasir Arafat, Ariel Sharon ya ce Yasir Arafat ɗan kishin Falastina ne. Ba fa inda za ka hango kishin Falastina tare da Yasir Arafat. Yasir Arafat ya je abin nan kokarin zaman lafiya da aka yi na Oslo, inda suka je suka sayar da Falastina, inda suka je suka fitar da ƙadiyar Falastinu daga zamanta ƙadiyar ta Larabawan ma, suka dada ita ƙadiyar ce ishu ne nasu su da Isra'ila, wanda shi ne dalilin ɓata wasu da Siriya, ƙasar Siriya da ƙasar Lebanon. Saboda shi ya ware ya je ya haɗa kai yanzu da Yahudawa. Yanzu babu maganar bore, babu maganar ɗaukan makami, babu maganar sunƙuru balle ƙunar baƙin waki. Yasir Arafat bai gajiya ba a tarihinsa wajen yi musu biyayya da zartar da abubuwan da suke so, da kama shugabannin 'yan jihadi yana daure su, yana sa su a kurkuku, ya gana musu azaba da shi da 'yan sandansa. Duk waɗannan abubuwa da Yasir Arafat yake yi bai gajiya ba, amma Ariel Sharon ya ce Yasir Arafat ɗan kishi ne, don haka ba zai yi da shi ba. Bush ya zo tsara musu ga yadda za a yi, shi ma Bush ya ce ba zai yi da Yasir Arafat ba. To in ka tsaya sai ka ga me Yasir Arafat ya yi musu, duk wani musulmi Yasir Arafat ya ɓata masa rai, amma su mai Yasir Arafat ya musu, akwai wani abu da Yasir Arafat ya dage ba zai yi ba? Abinda Yasir Arafat zai yi to ya fi ƙarfinsa ne, ba wai shi da kansa ya yi imanin kada a yi shi ba ne. Yasir Arafat an neme shi da ya kama shugabannin 'yan sunkuru da 'yan ƙunar baƙin wake, ko ya kashe su ko ya kulle su. Yasir Arafat ba zai iya ba, in ya ce zai yi to za a yi yaƙin ba sata ne, don haka ba da zai yi. Sa'ariyar Sharon da Bush sai suka fahimci wannan a matsayin Yasir Arafat yanzu ya tsufa, ba zai iya musu komai ba, ya kamata a samu sabon jini. Saboda haka suka yi kutukutun da suka yi suka kashe shi. Aka kashe shi aka ce mutuwa ya yi da rashin lafiya, haka nan tafi sabilillahi, bayan suka kashe shi. To aka zo aka sa Mahmud Abbas Abu Mazin. Abu Mazin ɗin nan khalfiyarsa ta addini, background ɗinsa na addini ɗan aƙidar Baha'iyya ne, aqidar baha'iyya aqida ce wacce ta yi imani da cewa Qudus haƙƙi ne na Yahudawa ba na musulmi ba, aqidar baha'iyya. Saboda haka su ba su ga dalilin da zai sa a yi ta faɗa ba, ana kashe juna saboda kawai wai an karɓe musulmi Qudus, tunda daman su abun su ba na musulmi ba ne. Abu Mazin, wanda shi ne shugaban Falastina na yanzu, aqidar gidansu kenan, a shirye yake ya yi abin da aka sa shi. Saboda haka da suka kashe Yasir Arafat sai suka ɗora shi. Suka ɗora shi ya yi ƙoƙarin ya yi wani abubuwan, amma abin ba zai yiwu ba. Falastina duk gaba ɗaya ba sa tare da shi. Suna tare da 'yan Sunkuru, suna tare da 'yan Hamas, suna tare da Al-Jihad al-Islami, kai hatta ƙungiyar da yake riƙa kansa da ita, wato Al-Fatah, su kansu sun zama 'yan Sunkuru ɗin, don an samu shuhada Al-Aqsa. Saboda haka babu yadda zai yi. Ariel Sharon ya ga shi ma dai Abbas ba zai iya yin wani abu ba. To shi ne ya zauna ya yi tunaninsa, bayan sun je can Bush ya ba su nashi plan ɗin, wanda ya sa masuna Maprod, wato karidar zaman lafiya, taswirar zaman lafiya. Bayan ya ba su wannan, sun dawo Sharon ya ga ta Bush ta yi tsanani, ba zai iya aiki da ita ba. Saboda haka ya tattara ta Bush ya jefar, shi ma ya tashi, ya yi fara tsattsarik-tsarik tashi, ya je kawai Bush ya ce ya yi. Saboda haka shi ma Bush ya aje tashi, yanzu aka karɓi ta Sharon. Sharon kuma ya ce shi zai yi tashi Ohadiyatul Jami, wato ko da babu haɗin kan Falastinawa, shi zai ba su haƙƙin. Shi da ya shirya batun janyewa da jazirin Gaza. Batun janyewa da jazirin Gaza ya shirya shi bisa matakai guda hudu. Wannan yayatun da ake yi da hauma gaga da ake ta yi akan janyewar, wannan matakin farko ne ya yi, saura mataki uku nan gaba. Kuma duk mataki sai ya kai shi majalisar dokoki ta Isra'ila, an yi ƙura'a. In an yarda ya yi mataki na gaba, sannan mataki na uku in yi shi ma sai ya kai shi majalisa, in an yarda ya yi shi, sannan na hudu. To na ɗayan ne fa yanzu aka yi, akwai na uku ɗin nan, ko dai na biyu ko na biyu ko na uku ko na hudu a iya samun wani tsiyuwa. Saboda haka a kowane lokaci ana iya komawa ruwa, janyewar ta zama suna ce, ba wai janyewar ba ce. Sannan abinda za mu fahimta, ya kamata mu fahimta, wasu na tsammanin kamar an janye daga yankin Falastinawa. Abinda aka janye daga cikinsa wannan gurin zirin Gaza bai wuce 6 cikin 100 na ƙasashen Larabawa da Isra'ila tamamin ba, bai wuce 30 cikin 100 na abinda su Falastinawan suke bukata ba. Don Falastina suna bukatar a basu yankin da aka mamaye a shekarar 1968, banda wanda aka mamaye a shekarar 1948, wannan sun balla Yahudawa su ci gaba da riƙewa. Qudus ɗin a raba ta biyu, Yahudawa su riƙe ta yamma, su riƙe ta gabas. To wannan yankin shi kansa kusan akwai 70 cikin 100 yana hannun Yahudawan ne. Yanzu ana magana 30 cikin 100 ne. To ai ta gaba a jiko ina ba, yanzu aka fara gemɗin. To sannan janyewa ce wacce ta zo na farko, saboda shi Ariel Sharon yana buƙatar ya sake wata khutba, ya sake wani plan na yadda zai tabbatarwa da Yahudawa mafarkin da suke yi, na su ga sun kafa daula mai faɗi minal furati ilan nahar, ma'ana ilan nil. Ya jarraba amfani da waɗannan 'yan kaka gida a Gaza, kamar yadda muka faɗa, mafiya yawancin waɗanda suke gurin duk musulmi ne, banda ma zauna gurin kuma da waɗanda suka yi hijira a 1948 suka zo suka kama guri a nan. To banda waɗannan, sauran waɗanda suke Yahudawa a gurin ba za su yi 2% ba, 'yan kaɗan ne, ba su kai ma 1% ba, 'yan kaɗan ne suke zaune a gurin. Saboda haka demografiyan a yawan jama'a kusan musulmi su ne ta gaba ta bayan su ta so ina, don haka ba waɗannan kariya zai yi biya, za a kashe kuɗi. Ariel Sharon ya ga ya kamata ya ɗan kaffafa, ya rage wa bajet ɗin da yake yi nauyi saboda kariya da yake bawa ƴan kamaguri zauna a Gaza. Kuma sannan Gaza ɗin nan ba wani abu yake samu ba, sannan kuma yanzu tun an samu Abbas, Abu Mazin zai riƙe a wato hannun Falastinawa masu kai hare-hare, masu ƙunar baƙin wake, zai sa ƴan sandansu, ƴan sandansa su yi gwagwarmaya da su. To sai Ariel Sharon yana ga ya samu mai masa aiki a Gaza. Saboda haka ne ƴan kwanakin baya ma a watan July ɗin nan har aka samu ɗan fito-na-fito tsakanin ƴan sandan Abbas Mahmud da ƴan Hamas. A ciki saƙo ne shi Abbas Mahmud yake ba wa Isra'ila cewa ya fa shirya. ‘Yan sandansa a shirye suke su yi fito-na-fito da ‘yan Hamas. Saboda haka Ariel Sharon ya ce ba za ya janye da Gaza sai ya bar wa Abbas Mahmud aikin bawa Isra’ila kariya ta ɓangaren yankin Gaza. Na kaga ba zai kashe kuɗi ba, ba zai kuma lalata makamansa ba, ba zai kuma jefa sojojinsa cikin halaka ba, cikin haɗari ba. Domin ya janye shi ya fita, ya bar wa Abbas Mahmud wannan aikin. To saboda haka Ariel Sharon yanzu ya zo ya sa aka fara janye waɗannan ‘yan kaka gida, ana fitar da su. Ana fitar da su maimakon gine-ginen da suke da aka yi a gurin, wanda asali gonaki ne na Falastinawa aka ƙwace, wasu kuma gidaje ne ma aka rushe. Suka zauna su Falastinawa shekara 38 cikin bala'in fatara da talauci da rashin mahalli. A yanzu Ariel Sharon zai fashe ‘yan kaka gida, gidan ya bar musu ma a matsayin compensation, a matsayin wani biya na abin da aka da suka rasa. Suka gaba za su yi ba gara su rushe, kada ma musulmi su fa'idanta da komai. Shine aka nusu suna rushe gidajen su, suna ɓaɓɓalle su, suna ƙoƙƙona su, wani har motarsa ma ƙona ta yi a nan. Saboda haka duk wani abu mai amfani suna ƙoƙarin su lalata shi domin kada su bar wa Falastina wani abu da za su ƙaru da shi a gurin. Bayan bala'in guba da suka zo suka bibbinne a wasu gurare na Gaza ɗin, duk wato guba da aka samu da ake fitarwa ta makamin nukiliya da Isra'ila take karanta yi, akwai gurin da ake kira Jod Kafif, mukayyam ne, sansani ne na ‘yan gudun hijira. Isra'ila an ce ta binne tan 50,000 na guba a wannan guri. Saboda haka koda sun janye, Yahuda suna cikin, Falastina suna cikin bala'in wannan guba tan 50,000. Suke ta fita ɗin, sannan bayan sun fita ɗin ba wai shikenan su kuma abin nan ‘yan Falastini za su zo su kama gumba, a’a. Kamar yadda na ce matakai ne, yanzu matakin a janye ne, amma gurin yana hannun Isra’ila har zuwa ne. Sai daga baya kuma za a zo a yi tattaunawar a danƙa musu su kuma shugabannin Falastina. Sannan bayan wannan akwai ƙofofin shigowa Gaza ɗin, gaba ɗaya su kuma a kewaye suke, babu wanda zai shiga ko ya fita sai ya bi ta hannun sojan Isra'ila, sai sojan Isra'ila ya yadda ya fita ko ya yadda ya shigo. Saboda haka kurkuku ne aka ƙara faɗaɗa shi. Gaza ta zama wani kurkuku babba na Falastinawa, wanda da an daddatsa ta, to yanzu a haɗe su duk ɗaya. Sannan Ariel Sharon yana buƙatar ƙarin sojoji da za su yi masa aiki a Ziffatul Gharbiya, can gurin da suke kira West Bank, kan iyakarsu da Jordan. Nan gurin yana wani ɓangare kaɗan, an ce an ba wa Yasir Arafat tun lokacin yana da rai, mafiya yawan gurin kuma yana hannun Yahudawa. To waɗannan ‘yan kama guri zauna za a kai wasu can a jirgin su kuma a can. Waɗannan Yahuda guba ne, kuma a nan za mu ƙara fahimtar cewa shugabannin musulmi da suke yaƙi da musulmin da ya ce zai yi addininsa ko zai gina siyasarsa akan addininsa. Banzayen shugabanni ne marasa hankali, marasa tunani, domin duk duniya za ka samu, yanzu muka ɗauki ta Isra'ilan kanta, za ka ga cewa suna amfani da masu addininsu don cimma manufofinsu. Yanzu Kudus, duk 'yan kakagida da ake kaiwa Kudus, ba a kai wani wanda bai damu da addini ba, sai wanda yake ɗanta mutum addini, wanda shi yana ɗaukar abin aƙida ne, in ma ta kama zai iya mutuwa a kansa, shi za a kai Kudus aje a aji. Ana ga shi ne zai yi fafutuka wajen tsare Kudus ɗin nan kada ta kuɓuce. To saboda waɗannan Yahuda masu addini ana ba su mahimmanci ƙwarai da gaske, makarantunsu ana kula da su, ana kula da ɗalibansu, ana kula da duk harkokin da ya shafi ilimin. Hakanan hakamat, wato shehunan at-taurat tasu, su kansu ana kula da su. ‘Ya’yansu da suke cikin sojoji, ‘ya’yansu waɗannan Yahuda masu tsauraran ra'ayi da suke cikin sojoji, suna ci gaba da karatuttukansu na addini a hannun shehunansu. Saboda haka suna tafiya tare da harkar addinin da siyasar agwame. Duk da a ce Isra'ila ai ƙasa ce da ba addini ne system ɗinta ba, wanda ko ba haka ba ne, akwai fati ma na 'yan addini ɗin, waɗanda masu shugabannin fatin su ne shehunai na cocin Yahuda, su ne shugabannin fatin ma. Amma yanzu kamar ƙasar Egypt, haramun ne wani ya kafa fati da suna addini, haramun ne, ba zai yiwu ba kawai. A kundin ƙasar, wani a rubuce ki, babu wani hizb, fati da za a kira hizb islami. Wai in ka faɗa haka, to su bai nene su. In ka ce ka kafa fatin ka na musulmi ko na musulunci, to su nasun kenan ba na musulunci ba ne, to ba ka kafa ba. To amma a Isra'ila akwai wannan. Saboda haka wannan 'yan kaka gida, bayan kowanne ana da sunan shi da kuma kuɗin da aka yi alkawari za a bashi. Saboda Ariel Sharon da ya yi wannan plan ɗin nashi, ya jefar da na Bush, ya ce nashi zai yi, ko da za a zauna da shugabannin Falastina a tattauna, ko ba za a zauna ba, shi nashi shi kaɗai zai yi ta ɓangare guda. Amma sai da ya ce Amerika ta bashi kuɗi, ba zai yi kyauta ba. Saboda haka sai da ƙasar Amerika ta ba da $2.2 billion. Dala biliyan 2,200 da miliyan 200. Saboda haka sai da aka karɓi wannan kuɗin, da su ne ake yin wannan janyewar. Sannan kuma kowane ɗan kaka gida akwai sunansa da aka rubuta, akwai wasu kuɗaɗe kuma da za a bashi, sannan akwai gidaje da za a zaunar da su a ciki. Gidajen da za a zaunar da su ba sa biyan kuɗin lantarki, ba sa biyan kuɗin ruwa, ba sa biyan kuɗin waya, kyauta suke zaune. Sannan duk wata kuma akwai albashi da za a ba su, kawai su ba wa ƙasar Isra'ila kariya da sunan mai, da sunan addini. A ƙasashen musulmi kuma ba za a yi maganar fati da sunan addini ba. Saboda haka Ariel Sharon zai janye daga zirin Gaza, kamar yadda muka faɗa, na ɗaya saboda irin asarar rayuka da suke samu, tunda guri ne da Falastina suka fi yawa. Sannan ƙungiyar Hamas take da ƙarfi, hedkwatar ta ma a nan take. ‘Yan jihadin Islami suke da ƙarfi, hedkwatar ta ma a hedkwatar su a nan take. Sannan kuma ba wata riba ce babba ake samu ba ta zama a gurin. Sannan abu na uku, Abbas Mahmud Abu Mazin ya yadda shi da 'yan sandansa za su katange ko kare Isra'ila daga 'yan Hamas da 'yan jihad da za su dinga kai hare-hare. Saboda haka kaga za a amfani da su kenan. Sannan abu na uku, janyewa ce amma a hoto kawai, ba wai da gaske ba, tunda yana daga cikin abin da aka rubuta a cikin takardar janyewar, cewa Isra'ila tana da haƙƙin duk sanda ta ga wani ɗan abin da bata amince da shi ba ta kuma komawa ta kutsa. Saboda kaga ai duk suna ne. Sannan kan iyakokin Gaza gabaki ɗaya za su zama a hannun sojojin Isra'ila. Wuraren 'yan kama gida da suke Daffatul Garbiya, West Bank, guda hudu da aka ce su ma an kwashe 'yan, to su ma suna ƙarƙashin fa. Wannan gurin yana ƙarƙashin Isra'ila ne, ba yana ƙarƙashin Falastina ba ne gaba. Ko da an kwashe 'yan kaka gida, sojojin Isra'ila su gaba da zama a gurin. saboda ka kwashe su da barin su duk ɗaya ne tunda dai bai dawo hannun musulmi ba. Sannan bayan haka akwai aljidarul azim, wannan katangar da Sharon yake ginawa wacce yace dan ta bawa Yahudawa kariya daga ƴan hare-haren kunar bakin wake da suke shigowa Isra'ila suna karkashe musu mutane. Wannan katangar ita kanta ana so in an gina ta dan kada a bar wasu a wajenta, shi yasa ake kokarin shigo da su. In aka shigo da su za a kawo su Qudus. Qudus din nan yankin ta na yamma, daman tuni Isra'ila ta ce ita ce hudubatarta. Yanki na gabas shi ne siyasar alfa suke cewa a bar musu. To yankin gabas din Ariel Sharon ya yi rantsuwa cewa babu yadda za a yi ya koma hannun Falastinawa, ba zai yiwu ba. Saboda haka Qudus tana cikin katangar da Ariel Sharon zai yi, ana son duk waɗannan Yahudawa da aka kai waje su dawo cikin katanga. Saboda haka a bar Falastinawa a can, waɗanda kuma suke cikin Isra'ila, Falastinawa da suke cikin Isra'ila, waɗanda ake kiransu a Arabu 48, waɗanda su bayan an yi yaƙin 48 su ba su gudu ba, sun ci gaba da zama a cikin Isra'ila, wanda yanzu suke ɗauke da ƴar ƙasa ta Isra'ila, nationality na ƙasar Isra'ila, su kuma suna ƙara ƙaruwa. Saboda haka ana tsoron nan gaba yawansu za su zo su fara kunnen doki da Yahudawa, don sun haura miliyan suna cikin kuma tsakiyar Isra'ila. Saboda haka dawo da ƴan kaka gida wasu cikin ƙasar Isra'ila domin a ƙara samun Yahudawan su, tunda ba su ba yadda suke su ta hayyafa ba, kamar yadda Larabawan za su ta hayyafa. Su wani ma ba zai auren ba, wani kuma in ya auren ta zai ɗaɗe yake so, zai ɗansa sai karansa. Saboda haka baya buƙatar wani ƙari, don haka kullum rawuwa za su yi ta yi. Su kuma waɗannan Larabawan, yaro da ya ɗan fara tasa ma bai kai ma wani shekaru masu yawa ba za a yi masa aure, so suke su yi ta yawa. To wannan ta tsorata su Ariel Sharon ɗin, wanda yana daga cikin abin da yasa suka janye da gaza su waɗannan Yahuda a dawo da wasu cikin Isra'ila ɗin ita kanta, wasu kuma a aje su a Zifa, wasu kuma a dawo da su Qudus, inda za su zama suna bada wa Qudus kariya tare da waɗanda dama akwai su suna nan. To saboda haka idan muka kula da janyewar, ba ta kai mahimmancin da aka bata ba. Idan ka duba kafofin watsa labarai na duniya har ma na Larabawan, za ka ga irin mahimmancin da aka bata, kai ka ce daular Falastina ce za ka ba. Gaba ɗaya aka wasu ma suka tsaye da shirye-shiryensu banda nuna janyewar Yahudawa ko ƴan fitar da ƴan kama guri zauna, fitar da su daga cikin gidajensu, banda wannan ba abin da suke nunawa 24 hours. To wannan kuma dan duk a ƙara fito da Ariel Sharon a matsayin kamar yadda Bush ya kirawo shi man of peace, mutum mai son zaman lafiya, mutumin da ya kashe rai 30,000 kuma shi ne mai son zaman lafiya. To kamar yadda Laraba suke cewa inna tsuyura ala ashkaliha taqau, wato tsuntsu ko ya tashi in kaga ya sauka cikin wasu tsaye ka kula za ka ga ƴan uwansa ne, ire-irensa ne, ba zai sauka cikin waɗanda ba danginsa ba. Saboda haka shi kansa Bush da Ariel Sharon ai duk jirgi ɗaya ne ya kwaso su, wajihani ne li umlatin wahida. Saboda haka jirgi ɗaya ya kwaso su, shi kansa Bush ɗin abinda Ariel Sharon yake yi a wakil Falastinawa shi kuma shi yake wa mutanen Iraki, shi yake wa mutanen Afghanistan. Saboda kaga dole ne ya ɗauki Bush a matsayin mutum mai son zaman lafiya, domin irin abinda suke yi guda ɗaya ne, kuma wannan suke fassarawa da sunan zaman lafiya. Domin abunsu in dai ba jinin arne aka zubar ba, to ba tashin hankali aka yi ba. Inda za a kashe musulmi ko dubu nawa ne a rana ɗaya, wannan ba tashin hankali ba ne, ana nan dai a cikin zaman lafiya ake. To saboda haka a Mahmud Abbas shugaban Falastinawa yanzu ya fara maganar cewa zai kwace makamai daga hannun ƴan mukawama, ƴan tirjiya, ƴan kunar bakin wake, ƴan Hamas. Ya fara maganar wannan, ya fara nuna wa mutane cewa kokarinsu su da shi da siyasar Arafat da suka yi tayi na a zauna kan teburi ɗaya da Yahudawa shi ne ya haifar da janyewar Yahudawa yanzu daga zirin Gaza. wannan zama da suka yi tai ana shan lemo ana gaisawa kamera na dauka hotonsu shi ne ya haifar da janyewar Aidil Sharaf. A yayin da su ‘yan Hamas da sauran ma ‘yan Falastin ɗin suka tabbatar da cewa janyewar Yahudawa daga zirin Gaza sun yi ta ne sakamakon hare-hare da ƙunar baƙin wake da sawariful Qassam, makaman Qassam da ake kai hare-hare ana harba musu dare da rana da asarar kuɗi da suke yi da sojoji da na makamai, waɗannan abubuwa a tattare su suka ja Isra'ila dole ta janye daga zirin Gaza. Idan kuma haka shi ne ya faru, to ashe kenan tirjiya da wannan gwagwarmaya ita ce za ta sa a ‘yanta ƙasar Falastin daga hannun Yahudawa. Don haka kaga kenan za su ƙara ƙaimi. Shi yasa daga cikin Yahudawa masu ɗarɗar sun ce, masu cewa bai kamata a janye ba, su abinda suke cewa Sharon in aka janye to wata sakayya ce aka yi wa ‘yan Hamas. Abbas Mahmud ya ga bayan zaben da aka yi na local government kusan ‘yan Hamas ne duk suka cinye, shi bai ci ba, don haka ya fahimci cewa ba ya da jama'a, shi kadai yake kidansa yana rawarsa. Za a yi zaben ‘yan majalisu, majalisar dokoki, sai ya ce ya daga, domin aka yi ba zai ci ba. Ariel Sharon yake so ya taimaka mishi ta hanyar janye sojoji, shi kuma ya amfani da wannan ya yi campaign, ya ce to kun ga ba dan mun zauna mun tattauna ba, duk da cewa fa su Falastinawa suna cewa babu ruwanmu da janyewa Ariel Sharon tunda ba bisa tattaunawa aka yi ta ba, wahadiyatul janib ce. To amma duk da haka kuma yanzu sun dawo sun karɓi wannan, domin shi wai ana sifanta shi Abbas da cewa mutum ne ya taqabbalu al-amr al-waqi, kawai abu in ya riga ya faru zai ce to ya riga ya faru sai mu saduda mu saranda mu karbe shi a haka. To wai shi ana sifanta shi da cewa yana da wannan halin, don haka tun da yanzu sun janye din mu karba a haka, har ma suna yi wa Yahudawa ‘yan kakagida alkawari da Isra’ila da duniya da Amerika da ƙasashen Turai, suna musu alkawarin cewa insha Allahu za a janye ‘yan kakagida, ba za mu taɓa bari ‘yan ƙunar baƙin wake ko ‘yan tirjiya su kai musu hare-hare ba, za mu ba su kariya har su fita cikin lumana, cikin aminci, cikin kwanciyar hankali. Yana ba da wannan alkawarin, shi ne yake so ya yi amfani da wannan, wataƙila ko ya yi amfani da shi wajen campaign in aka zo zaɓe nan gaba ya samu wasu kujeru a majalisar dokoki. Mutanen Falastin musamman samarinsu suna ganewa, suna komawa ga Allah, suna fahimtar cewa duk abin da ma ukhiza bi quwwa la yusaraddu illa bi quwwa, duk abin da ƙarfi aka yi amfani da shi aka karɓe shi to fa sai ƙarfin da zai karɓo shi. Zama akan kujera, lalama, murmushi, dariya, miƙa hannu a gaisa, wannan ba zai sa karɓo abin da aka karɓe shi da ƙarfi ba. Isra'ila sun shiga yaƙi, sun yi asarar dukiyoyinsu, sojojinsu, makamansu, babu yadda za a yi su janye. Isra'ila suna da aƙida ta cewa ƙasarsu ce, ƙasar kakanninsu ce, ƙasar iyayensu ce, ba za su taɓa janyewa su miƙa haka kawai don kun zauna akan tebur, an ba ku lemo, kun sha, kun yi dariya, kun yi tafi, an shigar da ku White House ba. Wannan ba zai sa su ba ku ba. Amerika ba a shirye take ba ta matsa wa Isra'ila akan wani haƙƙi na Falastinawa ya fito. Falastinawa Isra'ila ba a shirye take ba ta saurari kowa, kuma tana ganin yadda yanzu duniyar ake ta ƙara ba wa Yahudawa kariya fiye da da. Har ma wasu ƙasashe ana ta kafa dokoki na cewa duk wani wanda aka ji yana magana mummuna ta nuna ƙiyayya, ta nuna gaba, da za ta sa ƙiƙi juna tsakanin mutane jinsi da jinsi, ko kuma ta sa ƙiƙi juna tsakanin wanda yake Yahudi da wanda ba Yahudi ba, to ɗan ta'adda ne, za a ba masa doka irin hukunci irin wanda ake wa ɗan ta'adda. Ƙasashe suna ta kafa irin waɗannan dokoki kamar ƙasar Birtaniya wanda ake ga ƙasa ce a cikin ƙasar Turai, tana da cikin ƙasar da ta fi kowace nuna demokuraɗiyya, nuna ‘yancin mutum, nuna mutum yana da albarkacin bakinsa. Yanzu an fara tsoke wannan albarkacin, an fara ƙoƙarin keta shi, an fara ƙoƙarin sa wa musulmi katanga tsakaninsu da faɗar abin da ya dace su faɗa. To Yahudawa suna ƙara ganin irin duniya yadda take ƙara ba su goyon baya, suna ganin yadda Larabawa suke ta ƙara gaggawa, suna rugawa a guje akan su, rungume su, su mai da su abokai. Saboda haka ba a shirye suke ba na su janye daga wani yanki daga cikin yankunan Larabawa da suka mamaye a fadan da aka yi la fadan da aka yi na farko ko kuma fada ma da aka yi na karshe din na 1967 ko 68 ba za su yadda su janye ba. Mu a wajenmu musulmi masu aqida waɗanda suke kallon abubuwan da suke zuwa su komo na siyasar duniya da madibi na addinin musulunci madibi na alqur'ani da sunna, mu muna hango abun ba ta yadda 'yan siyasa suke kallonsa ba. Mu ba ma kallonsa a matsayin wani abu ne wanda za a zo a tattauna a yi dariya a yi murmushi a sha lemo shi kenan abubuwa su warware ba. Ba ma ganin cewa irin su Abbas Mahmud Abu Mazin, irin su Ahmad Kure mai wanda suke saida wa Yahudawa tubalin da suke yi gidajen yan kama guri zauna da shi, irinsu su ne za su karɓo Qudus. Mun san akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa alkiyama ba za ta tashi ba har sai musulmi sun yaƙi Yahudawa, har sai an waye gari dutse yana cewa musulmi ya Hajar ha yaqulu al-Hajar ya muslim hadha yahudiyyun wara'i ta'ala faqtulhu. Dukkan wata halitta za ta ba da support ga musulmi, hatta waɗannan halittu da ake gani ba masu rai a jikinsu ba ko ba masu motsi ba, illa shajarul gharqat kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to gaciya. Kuma mun imani cewa wannan zai ci gaba, annabi Isa alaihi salam zai sauko zai yaki waɗannan 'yan ta'adda na duniya, mahdi zai zo zai yake su. Mumin yadda cewa ta hanyar addini ne, ta hanyar jihadi ne, ta hanyar daga tutar la ilaha illallah ne za a karɓo waɗannan gurare da duk aka mamaye, amma ba ta hanyar siyasa ta yanzu ba, ta hanyar tattaunawa ba. Janyewa da Gaza baya nuna komai a wajen musulmi, duk da cewa mun san ba janyewa ba ce tafi sabilillahi. Na farko muna tunanin akwai wani plan da shi Ariyan Sharon yake, sannan ko mun san akwai matsuwa da aka yi, akwai wahalhalu da aka sha, kuma wannan take nuna cewa in aka ci gaba da gwagwagwa, aka ci gaba da gwagwarmaya duk irin asarar rayukan da za a yi, to nasara tana tare da waɗanda suka tsaya tare da Allah maɗaukakin sarki. Wala yansurannallahu man yansuruh, wanda duk zai tsaya ya taimaka wa addinin Allah to Allah maɗaukakin sarki zai taimaka masa. Wannan shine irin kallon da muke yi wa fitar Yahudawa daga zirin Gaza, ba ma ɗaukanta a matsayin wata nasara ce an gama komai, muna ɗaukanta wani somin taɓi ne, muna ɗaukanta wata hanya ce da take nuna mana hanyar muqawama, hanyar turjiya ita ce za ta ba mu nasara. Sawa'un a Falastin ko a Iraki ko a Chechnya ko a Kashmir ko a Philippines ko a Afghanistan ko a dukkan wani guri da ake rikici tsakanin musulmi waɗanda aka zalunta, aka biyo su har gida, aka kwace gidansu, aka kawo barawo ya zauna a gidan dajinsu, aka maida su can cikin wani ɗaki aka kulle, aka ce kuma wanda ya yi magana shi ne ɗan ta'adda, wanda ya yi ƙoƙarin faɗar abinda ya yi ƙoƙarin faɗar an cuce shi ko an zalunce shi shi ne ɗan ta'adda. Mun yi imani da cewa kirjiya da gwagwarmaya da irin waɗannan ɓarayi da irin wannan 'yan fashi da irin wannan 'yan ta'adda na duniya shi ne zai sa musulmi su samu haƙƙinsu. Kuma haka ɗin yana tabbata kamar yadda muke gani a Iraki, kamar yadda muke gani a Afghanistan, kamar yadda muke jin labari a Kashmir da Chechnya. In Allah maɗaukakin sarki ya so al'ummar musulmi da alkhairi, zai dawo da zukatan samarinta zuwa ga rukun addini, zai dawo da zukatan al'umma zuwa ga koma ga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine tunaninmu, wannan shine hangenmu, wannan shine fashin bakin da za mu yi wa wannan janyewa daga zirin Gaza. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Malam Muhammad Sani Umar, Allah saka alkhairi. Ina kyauta da can a tsawon awa ɗaya da minti biyar sur da malam yayi yana magana, mun fahimci muhimman sako da ke cikin wannan lacca. Mun fahimci cewa zirin Gaza ɓangare ne ko yanki ne daga cikin ƙasar Palestine, wanda yake kuma yanki ne ɗan ƙanƙani wanda Isra'ila ta yi masa ƙawanya ta rabe shi daga ɓangaren da malam ya bayyana da bayani wanda ke kira Ad-Daffatul Gharbiyya. Kuma mun fahimci cewa manyan manufofi da Isra'ila take so ta cimma wajen janyewar ba wajen janyewa ce ta haƙiƙa ba, domin dukkan mutanen da suka mamaye wuri na al'ummar musulmi wato babban wuri sai suka kasashi gida 100 sai suka janye daga yanki 5 99 yana hannunsu to ai kaga wannan babu wani abin da aka yi maka kai ne mutum ya kwace naira 1000 a hannunka sai ya bar maka naira 50 kadai ya rike 950 kaga babu abin da ya yi maka saboda haka bai kai abin da za ka yi masa tafi cewa ya dawo min da haƙƙina ba sannan kuma mun ji irin yadda bayan sun janye daga wuraren a ta unguwannin da suka gina ɗin nan sai da suka je suka rika rusa su da katafila suke zuwa suke rusa ma rijiyoyi wanda suka yi na ruwa suka lalata su suka zuba guba a cikinsu sannan suka mayar da wani faɗin ƙasa mai faɗi wuri na zuwa a juye dagwalo na masana'antu na nukiliya irin waɗanda duk inda aka je aka binne irin waɗannan ababen na farko suka lalata ƙasar wajen ta yadda ba za a amfane ta wajen noma sannan kuma sukan gurɓata yanayi ta yadda iskan da mutum zai rinka shaƙa mai guba na iya haifar da ba ma kai da ka shaƙa ba mace idan tana da juna biyu in ta shaƙa jaririn da za a haifa ya zanto cewa yana da munin halitta to kaga wannan babu wani abu wato na a zo a gani za a ce Isra'ilawa sun yi wa Filistinawa sannan kuma mun fahimci yadda hakan wato idan kun lura daga dukkan mai bin kafofin watsa labarai wato Isra'ila ta ci nasarar yaya tashi da kuzuzuta abin ta hanyar kafofin watsa labarai ko a CNN ko a BBC ka hata kafofin watsa labarai na kanar Larabawa muhimman cikin su irin su Al Jazeera da Al Arabiya shine abin da ake fara ambato a kanun labarai na farko a nuno gashi nan gudun suna janyewa wanda kururuwar da Isra'ila ta baiwa abin ta kafar watsa labarai ta ci nasara domin ta yadawa duniya abin da take son duniya ta fahimta ta fito a matsayin cewa ita mai son wato ainihin zaman lafiya ce wanda hakikanin gaskiya ba haka bane ba sannan kuma kamar yadda Malam ya bayani don kun lura daga cikin manyan bukatun da Isra'ila take Palestina suke zuwa taro da Yahudawa da shi na farko dai a ba su dama su kafa kasa ta Isra'ila a taya Palestine sannan wannan kasar capital ɗinta ya zanto birnin Kudus Isra'ila bata yadda da wannan ba Isra'ila so take ta kwace Kudus din ba ta zanto ba ta musulmi ba gaba ɗayan to waɗancan mutane da aka janye su daga yankin Gaza gaba ɗayan su an janye yanzu ana gina musu unguwanni a cikin Kudus hikimar haka shine ya za a yi a hauhawar da population na Yahudu a Kudus ta yadda zai fi na Falastinawa yawa ta yadda kaga maganar ma a ce a sanya Kudus a ƙasa ta Falastin in ma an yi ƙasar nan gaba to kaga maganar wannan ba ta taso ba domin babu yadda za a yi ku ɗauka cewa za a ba ku garin da kuke da kaso 30 cikin 100 yayin da Yahudawa suna da kaso 70 a cikinsa a ce wannan garin ya zama naku kuma shine capital din ƙasar ku zai zama wasa to wannan yana daga cikin manyan manufofi kuma kun lura da yadda Isra'ila take amfani da masu addininta don cimma manufarta ta siyasa don su sukan hada siyasar ne da addini a hadin juna ba kamar irin yadda yau musulmi suke ware addinin daban shi kuma ita kuma siyasar daban ba wato shi mai addinin ma ya zama abin kiyama ba abin da ake ba shi muhimmanci ba amma su Isra'ilawa masu addinin cikin su suka fi kowa muhimmanci a cikin tsadajjan ba Isra'ila shine wanda yake riko da addini yake bin koyarwar at-taura irin tasu at-taura din saurayi kafa wannan ina ga yana daga cikin muhimman sako da ya kamata a ce mun fahimta a cikin wannan lecture da dan uwa Malam Muhammad Sani Umar Yamana Allah saka masa alkhairi sannan kuma mun ga yadda wato ainihin yan gwagwarmaya suka zanto su ne gatan Falastinawa gaba daya duk wata gwagwarmaya da za a tsare ta addini a cikin ta to ba za a taba cin nasara mutum zai bata shekarunsa ne kowane irin adireshi zai daga neman yancin talakawa neman yancin mata neman yancin maza neman yancin yan ƙauye neman yancin waye matukar ba da tutar addini ya yi bato aikin banza yake kuma ba zai taba cin nasara ka duba yadda Yasir Arafat yake ta yawo da rigar kaki iri ɗaya sama da shekara 30 rawanin iri ɗaya kaki iri ɗaya amma kuma tunda ba dan addini yake ba ya zanto a ƙarshe waɗanda duk yawa wannan hidimar su suka sa masa guba suka yi fazon din suka kashe shi kuma suka kawo wanda suke so ya zama halifansa wanda zai ci gaba daga inda shi Yasir Arafat ya tsaya dan haka hakikanin gaskiya wato riko da addini abu ne mai matukar muhimmanci kuma ya kamata musulmai mu zanto a waye duk lokacin da wani abu zai faru a duniya mai masa fashin baki mu kalle shi ta madubi na addini ba madubi na tsantsar siyasa wanda idan wani dan siyasa ya zo kila shi abin da zai kalla da fashin bakin da zai daban da irin wanda Malam Muhammad Sani Umar wato ainihin yayi mana sannan kuma abu na ƙarshe shi ne wato duk irin yadda mutane suke da rauni ta fuskar wani makamashi a duniyance to matukar suna rike da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah zai maye musu gurbin wato abinda suka rasa na makamin fili sai ya maye musu shi da makami na imani da makami na takawa, sai ga wannan din ya sa wato yayi tasiri. Don hakikanin gaskiya abinda Ariel Sharon yake kallo, kudaden da yake kashewa na gadin Yahudawa ƴan Kamori zauna a yankin Gaza, wato ya kai a rike wata kasa mai zaman kanta ba waɗansu unguwanni kawai na waɗansu ƴan Kamori zauna ba, kudade ta fuskar tsaro da ake kashewa. Sannan kuma bincike ya nuna dukkan sojin Isra'ila da aka tura shi yankin Gaza gadi yawanci yakan sami wato wani irin kulli na zuci saboda yawan tsoro da fargaba da tashin hankali, sukan samu cutuka na hawhawar jini. A kuma wanda suke kashe kansu dan gane yake kullum duk wanda zai ci karo da shi akan titi kamar yana da belt na bam wanda kawai zai kama shi rungume shi bam din ya tashi da su gaba daya. Dan matsalar shi ne idan kana faɗa da mutumin da baya jin tsoron mutuwa ya gama da kai. Shi bai hude dama ya fi kowa san rayuwa, wala tajidannahum ahram min sannati ala hayati, wato zaka same su suka fi kowa tsananin san rayuwa kwaɗayin rayuwa. Su kuma waɗancan ƴan Falastin su ba rayuwar suke so ba, su kawai matsalar su ba wai a mutu bace ba, matsalar kawai ya mutu shi kadai. Amma mutukar zai dan samu ɗansu Yahudawa su tafi, to shi ya yarda a yanzu ɗin ma a mutukar a ƙara wani minti biyar a kai. To wannan kaga akwai tsada mai yawa wajen kuɗi da ake kashewa na gadin Yahudawa ƴan Kabori zauna, wanda Isra'ila take ganin hasarar da take yi ta ɗara ribar da ake so a samu a wajen. Don haka bari a canja salo a janye su, kuma a cima wata siyasa ta duniya, amma kuma an ceci rayukansu daga tsaka mai wayar da Falastinawa ƴan gwagwarmaya suka saka su wanda an kasa gadin su, sannan an nuna wa duniya kamar Sharon wani mutum ne mai son zama lafiya. Ba mamaki kila nan gaba a zo a bashi wato kyauta ta Nobel na zama lafiya, ba mamaki a yi wannan nan gaba. Karamin aikin ba karamin aikin America bane ta shirya wannan wasan kwaikwayon, kaga an zo an ce Sharon an bashi wannan nan gaba. Mallam Allah saka da kai, akwai tambayoyi da kuka yi masu dumbin yawa. An ta nasara kan cewa wato ka iya cewa idan akwai tambaya goma, bakwai duk suna da alaka da abin da malam yake tattaunawa a kai, ila guda uku ne wanda ba su da alaka. Akwai wanda suka rubuto duk da kashe din da ne suka rubuto tambayoyin da ba su da alaka da wannan. Ana maganar wannan wanda yana tambaya cewa me hukuncin maita, akwai maita a musulunci ko babu? Da dai malam zai fassara maka ce to Ariel Sharon dai maye ne, to wannan kuma amma in ba haka ba me za ka ce? In dai ba wannan fassarar za mu yi maka ba, ka gani baka fahimci ma komai muke so mu ce. Wani kuma ya rubuto yana cewa me yasa ku malaman sunna ba ku rubuta ɗaliban ku tazkiya? Ni dai na san ni dai in dai mu aka ɗauka a matsayin malaman sunna, na rubuta tazkiya ga ɗalibai sun fi ɗari a cikin shekaru goma ɗin nan da na dawo bayan na dawo daga karatu. Wallahi na rubuta tazkiya ta fi ɗari ga ɗalibai. To kuma dan kai kaɗai ba rubuta maka ba, ƙila ban san ka ba ne, don haka ba rubuta maka ba. Kaga ko ba zan yi ƙarya ba in ce na san ka bayan ban san ka ba. Malam za mu karanta tambayoyi kamar haka ɗaya bayan ɗaya. Amma kafin makaranta za a kira sallah ta yadda lokacin karanta din ya zanto shi ne ranar lokacin da za a bari na tayar da sallah. Muna riƙe da adadin mintunan da muka yi yanzu haka mun yi awa ɗaya, wato ainihin da minti goma, wato kenan zuwa 15 za a samu ansa tambaya ta minti 15, ya zanto awa ɗaya da rabi daidai insha Allah. A kira sallah. Mai tambayar farko ke cewa menene dangantakar da ke tsakanin Amerika da Isra'ila?
To kusan duk wanda yake bibiyar abin da yake kaiwa ya komo a yanzu a duniya ya san dangantaka mai ƙarfi tsakanin Amerikawa a matsayin gwamnati da kuma Isra'ila a matsayin ƙasa ta Isra'ila. Alaka ce wacce ke mai ƙarfi tun daga siyasar Amerika, wacce Yahudawa, lobby na Yahudawa da yake a Amerika, waɗanda su suke riƙe da technology, suke riƙe da arziki na Amerika, saboda su suke riƙe da siyasa ta Amerika. Duk wani ɗan takara in yana so ya samu cin zaɓe har ya shiga White House, dole sai ya bi ta hannun wannan lobby na Yahudawa, ƴan Suhuyuniya, ƴan Zionist, sai ya bi ta hannunsu, sai ya yi amfani da kuɗin da za su kashe masa, sannan ya ci zaɓe. Riƙe siyasar Amerika da suka yi yasa su suke juya siyasar Amerika. Babu yadda za a yi wani shugaba na Amerika ya ce zai yi siyasa ya gudanar da Amerika, a musamman siyasa ta waje ba ta cikin gida ba, ba tare da bin tsare-tsaren da su waɗannan lobe na Yahudawa suke so ba. Yahudawan nan kuma duk inda suke alaka su ɗaya, Yahudin Amerika da Yahudin Ingila da na Germany da Yahudin Ethiopia da Yahudin Yemen dukkanin su alakar su guda daya, yadda yahudin Isra'ila da yake cikin Tel Aviv yake jin yana son kafuwar daular Isra'ila, yana son mulkushe daular Larabawa, haka nan yahudin Yemen yake ji, haka nan yahudin America yake ji, haka nan yahudin Germany, haka nan yahudu na ko ina na duniya irin wannan filin din yake da shi. Saboda haka idan zaka zo ka zauna a cikin Tel Aviv, kayi hakuri da dukkan tashe-tashen hankali na ɗan kunar bakin wake da zaka gani, to an sauke maka haraji. Idan kana waje, kasashen waje, baka dawo cikin Falastino an mutu da kai, baka dawo cikin Isra'ila an mutu da kai ba, to zaka dinga biyan haraji. Dan haka wani ya zo yana Isra'ila, sai ya yi hijira da bala'i, ya yi bala'i sai ya koma Amerika. Suka haɗu da abokinsa, ya ce wane ya kuma ka dawo ana can kuma ana bala'i, ba za ka haƙura ka zauna ba. Ya ce kai koma can, kuɗin ne in dinga aika maka, ni riƙe kuɗinka, kai koma in dinga aika maka kuɗin. To saboda haka Yahudawan waɗannan da suke cikin Amerika, waɗanda su suka maƙare wuyan siyasar Amerika, su ne suke juya siyasar Amerika. Dole ne siyasar Amerika ta yi yadda suke so. Duk wani shugaba da za a zo, dole ne ya bi yadda Isra'ila take so. Shi yasa Amerika ba ta iya tsawa da ƙasar Isra'ila ko ta yi mata ta harare ta ko ta kyare ta ba.
Kuma wani ɗan ƙarin bayani, bayan kammala yaƙin duniya a shekarar 1945, Yahudun da ke Amerika abu guda uku suka sa a gaba, wanda da shi ne suka riƙe makogaran Amerika sai abin da suke so ake. Abu na farko economy, abu na biyu media, abu na uku academy. A yau ba a gaba ba mashahuran jami'o'in Amerika ba za a ɗauki wani ɗan Amerika ɗaya ba sai an ware kwata na Isra'ila. Shi yasa dukkan wata kimiyya sabuwa da Amerika za ta samu, 100% Isra'ila tana da wannan kimiyyar automatically, ko ka sani ko baka sani. Domin cikin ɗalibai da suka fi kowa kwakwalwa da za a ware su a waɗansu jami'o'i don kulawa ta musamman, za ka samu dole akwai ɗan Isra'ila a ciki. Kafofin watsa labarai gaba ɗaya a hannun Isra'ila. Saboda haka koya ka so ka yi karo da manufar Isra'iliyanci ko Yahudanci, za su yi amfani da su su ɓata ka. Irin yadda kuka suka ƙirƙiro, suka ƙago ko suka kuzuzuta rikicin abin nan Bill Clinton tsakanin shi da Monica Lewinsky. Wannan Isra'ila ya ɗan ɓatawa rai, aka yi masa wannan, a nuna masa fa idan an ga dama within 24 hours za a iya destroying ɗin gaba ɗaya rayuwarsa. A ɓata rayuwarsa ta tarihi, ya zanto baya da abin da ya wuce a baya, baya da kuma political future a nan gaba, ko ci ko fatin. Wannan sirrin Isra'ila ke, da haka take rike da makogaran Amerika sai abin da take za a yi. A yau kuma idan Amerika take kira wani sabon makami, dole ne Amerika tana da kaso a cikin wannan sabon makamin. Ai Isra'ila ke, idan Isra'ila tana da kaso cikin wannan wato sabon makamin da Isra'ila za ta kirkira. Saboda haka dai wannan shine ƙarin bayani akan abin da Malai faɗa. Wannan yake cewa me alaƙa da ke tsakanin Isra'ila da Ethiopia? Dan ya ga cikin sojojin Isra'ila wani lokaci sai ga bakaken fata, wanda kuma asalin sa yake Ethiopia.
To ai kamar yadda cikin bayani na nake cewa Yahudin Ethiopia, akwai Yahudawa da suke can, kuma bayan an bawa Falastinawa guri, amma Yahudawa guri a Falastin su kafa ƙasarsu, sun ta kokarin kawo waɗanda su dawo da waɗanda suka yi hijira na ko ina ne sai a je a dawo da su. Saboda haka akwai Yahudawa da suke Ethiopia, an dawo da su, akwai wasu a Morocco an mayar da su Isra'ila, akwai wasu a Russia, akwai tarayyar Soviet, akwai a Yemen. Duk dai inda aka samu wani dandazo na Yahudawa wanda yake so, to jirgiyar na available za a dawo da shi, a bashi gida, a samu masa aiki. Saboda haka ke ganin waɗannan baƙaƙe. To a waɗannan baƙaƙe fa ba su da wani mutunci a cikin society na Isra'ila. Wato yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa Isra'ila, inda a ce Larabawa sun zagi, da yanzu ta kau daga bayan ƙasa, da yanzu babu ita. Saboda wani society ne da babu wani abu guda ɗaya da zai ɗinke su. Wannan daga Afirka yake, saboda haka ya rena, an rena shi. Wannan daga tarayyar Soviet yake, wannan daga Germany yake, yana ga su ne asalin Turawa, duk wani bature da bawansu ne. Wannan daga guri kaza yake, wannan kuma Balarabe ne, ko kuma ince da ƙasar Laraba yake. Don haka duk kowanne yana jin yana da wani irin ɗabi'u da wasu sifa wanda ya sha bamban da wancan. Shi yasa lokacin da aka yi irin karɓar jini ɗin na Isra'ila, aka tattara jini akan za a tattaimaka da shi ga masu bukata. Lokacin da bakaƙen suka je kin iban nasu aka yi, aka ce suna da AIDS, suka yi ta zanga-zanga. To shi yasa kake ganin su a cikin sojoji.
Wannan yake cewa masallacin Quds me ya matsayinsa a cikin musulunci?
Shi ne masallaci na uku a matsayi. bayan masallacin Makka sai kuma masallacin Madina, to a matsayi a falala sai masallacin Qudus shine masallacin da Allah madaukakin sarki yayin Isra'i da manzansa daga Masjidil Haram, subhanallazi asra bi abdihi laylan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa, shine Masjidil Aqsa din falalarsa tana da yawa, wannan a take cike
shine kuma masallaci na biyu a tarihi a duniya, tunda bayan Ka'aba shine gini na biyu da aka yi na masallaci. Aka tambaye manzo Allah shekarun da ke tsakaninsu ci shekaru 40, kaga dai musulmai suna da haƙƙi kenan a cikin sa, masallaci ne wanda yake da dangantaka da musulunci. Wannan kuma yake cewa abinda yake so ya sani alaka da ke tsakanin me ke faruwa a Iraki da abinda ke faruwa a Palestine, shin waɗannan rikice-rikice suna da alaka da juna ko kuma kowanne cin gashin kansa yake?
To alaka su ba ta wuce wato su shi kansa yakin da Bush yake yi a Iraki akwai bawa Isra'ila kariya ba, wato babban manufar Bush bayan magana Petir da ake yi, kusan magana Petir ma ai a matsayi na biyu take a dai daukan wai Petir shi ya kawo turan America abin nan yankin Gulf, ai Petir din nan su suke sarrafa kasuwar duniya din, in suka matsa Petir din yayin arha in suka sauki Petir ya tsada, saboda haka suna da hannu a cikin harkar Petir, kamfanonin su suke hako da babban Petir din nan, duk kamfanoni na America da Turai, saboda haka Petir ba wani barazana da yake ciki, yana hannun su. Abinda babban abinda ya kawo yaƙin Iraki shine kokarin bawa Isra'ila kariya, tunda Saddam bayan ya gama yaƙi da Iran da irin makaman da aka wadata shi da su aka masa guzurin su yayin yaƙin, daga ƙarshe ya ga cewa yaƙin duk ba shi da wata nasara, tunda ba yaƙi ne na fi sabilillahi ba, shi ba dan Allah yake yi ba, Amerika ce take ingiza mai kan turuwa, yace to ya daina yayin sulhu da Iran, to ka daina makaman fa da muka baka zai zama barazana kuma ga Isra'ila waɗanda suke kuke yanki ɗaya, domin kai ɗin nan ba Larabe ne, saboda haka har koyaushe ana tunanin wannan tsumi na Laraba ya motsa a jikinka, ka jefa wani makami cikin Tel Aviv, saboda haka dole ne a raba ka da waɗannan makamin, duk ba shi ne ya sa aka ƙirƙiro waɗannan abubuwa da aka yi ta yi har ya kai ga aukawa Iraki, bayan shi Saddam ya sadu da duk abin da aka ce yayi yayi, to amma dai ana ganin a kau da shi yanzu ya gama aikinsa, don daman su tsaye suke nan, duk wahala da mutum zai sha ya hidima, randa suka kula cewa duk ɗinsa yanzu ya zo ya yi spread, to shi kenan za su watsar da shi su wancakali da shi su kawo wani sa a gurinsa, shi ma kuma wannan lokacinsa ya za a yadda shi duba na Mauritania ɗin nan, duk irin aiki da yake yi na ya daɗaɗa Amerika, ya daɗaɗa Isra'ila, ya je yin rungumi Isra'ila saboda 'yan kuɗi da aka yi masa abin nan Albright ta yi masa alkawarin Amerika za ta bashi, aka yi masa alkawarin za a kula da ƙasarsa, a yi masa gine-gine saboda talauci yana cinsu da yawa, za a yi masa gine-gine, harkar noma za ta bunƙasa idan ya koma suka haɗa kai da Isra'ila, ƙarshe babu abin da aka yi masa bayan ya daɗa alaƙar, ya ɓata da 'yan ƙasarsa, ya karkashe wasu saboda wannan, ya ɗaɗɗaura malamai, babu abin da aka yi masa sai wata asibiti da aka gina sai masu ciwon kansa, ita ma ba a buɗe ta ba, duk ta lalace ƙofofinta duk sun ɓaɓɓalle, ita ce kawai ya samu. Ƙarshe yanzu da aka zo aka fantakalar da shi aka watsar da shi ya rasa ba zai karɓe shi, yayin nan suke za su karɓe shi, bai ya tafi Nijar, daga Nijar ya tafi Gambia, ya tafi Senegal, ya tafi ina ne, yanzu an ce ko zai tafi Qatar ne, to saboda haka sun yi shiru kamar ba shi ne yake wa aiki, wanda ba hutu sai su shiko, duk kuɗin da ya tara Faransa ya kai su suka cinye kuɗin, sai dai ya je su 'yan masa ya zo shi da iyalansa su ci, ya zama ya kwashe kuɗin ƙasar gaba ɗaya, da aka ga cewa yanzu ya zo ƙarshe, ya rasa duk duniya, aka rasa ya rasa inda zaya. Morocco ita ce ta ɗan bashi dama, ita ma ya shigo kamar yadda kowane mutum yake shigowa Morocco, ya je kama hotel a hotel ya mutu, saboda haka su abu ne mai sauki, dan ka musu aiki yau suka ga ka ƙare ba za ka yi amfani ba, su watsar da kai kamar ba aiki a duniya ba.
Wanda ke cewa su me yasa Falastinawa ba sa samun shugabanni ɗan kishi ɗin?
To ai kar ka manta dai yanzu duniyar musulmi gaba ɗaya shugabanninsu ba su suke zaɓa su, ba kai kake zaɓar shugaban da kake so ba, wasu ne suke zaɓa maka shugaba, shi yasa wasu suke cewa ba election ake ba selection ake yi, haka wasu ne suke zaɓa maka shugaban, ai yanzu kun yi rigima akan ga wanda kuke so, shi ɗin ya ci ba shi ya ci ba, wanda kuka ce ba kwa so ɗin shi ya ci, saboda haka kafin a zo ma a yi zaɓe an gama rubuta waye zai ci waye ba zai ci ba, waye za a sa a wannan position waye ba za a sa ba, saboda haka kawai ne za a amfani da kai a yi hayaniya a ɓata lokaci a ɓata kaddu a ɓata kuɗi a ɓata energy wani lokaci ma asara rayuka, asara dukiyoyi, ayyuka na kone duk ku talaka za ku yi wannan karshe, wanda zai ci din shi zai ci. Don haka duk kasashen alamul islami haka ne, duk wani wanda kake ga yana sarauta a kasashen larabawa ko a kasashen musulmi wanda ba larabawa ba, zaka samu ba su musulmin ne suka ce ka cancanta ka zama mana shugaba ba, kuma kowa aka dora ya rike kenan, sai baba ta gani, sai dai duk bala'in da za a yi in duk za a mutu saboda shi ya rike kujerar zai yadda a mutu, shi ya ci gaba da zama a kujerar. Wanda zai shekara 26 da 7 yana mulki, karshe ya zo ya ce to shi yanzu zai sauka ana tafa masa waya a rike.
Wannan ke cewa malam da Allah gaske ne akwai tarihin alaka tsakanin kungiyar Hamas da kuma Hezbollah na Lebanon, wahala ko wani taro da aka yi da babban sakatare janaral na Hezbollah wato Hassan Nasrallah da waɗansu 'yan Hamas.
Abinda kowa ya sani cewa rikicin da yake tsakanin Falasɗina da Isra'ila ba a taɓa samun wasu makamai a ce Hezbollah ne suka aiko da su zuwa ga Falasɗinawa. Falasɗinawa kusan ba su da wani taimako da suke samu daga Hezbollah. Hezbollah a kudancin Lubnan ba suna rikici bane saboda Kudus, ba suna rikici bane saboda Falasɗinawa, ba suna rikici bane saboda Yahudu ya yi zaɓi, suna rikici ne saboda yankin Lebanon. Su kuma Kiristoci ne wanda suna da, su kuma 'yan Lebanon ne wanda suna da haƙƙi a cikin yankin Lebanon. Saboda haka rikici ne yadda 'yan dan Hezbollah zai yi, haka nan Kiristan Lebanon shi ma za a yi rikicin da shi, haka nan wanda ba Hezbollah din ba shi ma za a yi rikicin da shi. Saboda haka rikici ne na maganar an mamaye musu yanki da aka janye Isra'ila ta janye daga kudancin Lebanon. Mazari'u Shaba'a da suka rage wanda ake cewa na Siriya ne, Siriya ta yake amfani da 'yan Hezbollah din akan cewa su ci gaba da